أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرين دا بقي جواتم ذو الحجة هجرة الذي صلى تقصه شرين دا تقص جواتم ذو الحجة هجرة الذي صلى الله عليه وسلم ذو بيا لدلي هدو دا أربعين دا بقي هما شاعتك وشاه لني sha hudu da watan shida 2026. Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan unguwa, a wannan masallaci, masjidu ko jami'u Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. A wannan unguwa na tambayi ɗan ajiji na ce ya sunanta, ya ce rijiyar lemo ba cirawa ya faɗi wani abu ko ban haddace ba. Shi ne nake ce mishi ba ya kamata ku samu suna ƙwara ɗaya. Shi ne sai na ce ba fa yanzu ba fa ka a ce ni na ce. Yawwa, to Allah ya albarka. Malam Musa Allah ya saka mata da alkhairi ya gabatar da bayanai waɗanda ya faɗi abin da ya faɗi Allah ya ce mishi. Abinda aka ce a tattauna a kansa shi ne ingantacciyar rayuwa da matata. Yawwa, masu albarka, matakin samartaka ko ƙuruciya wani mataki ne mai mahimmanci, kuma wani mataki ne mai haɗari. Yasa wani malami ya rubuta littafinsa ya sa masa sunan shababuna amalun wa adamu, matasanmu gefe guda muna da fata mai kyau game da su, to amma kuma halin da suke ciki yana mana raɗaɗi a cikin zukatanmu. Musulunci ya ba wannan matakin mahimmanci mai girma. Al-Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rayuwar magabata cike suke da bayani akan wannan matakin na rayuwa. Wannan mataki a larabci ana ce masa marhalatu shabab. Lafazin shi al-shabab din lafazi ne da ke ɗaukar asalin kalma, kuma ya ba da jami'in matashi gaba ɗaya. Ana cewa marhalatu shababi, shi yasa sai ka ji sun ce hada shababu, wato shi matakin kenan. Sannan kuma a daidai lokaci guda jam'i na kalma ashab, ashab matashi kwana ɗaya, ashabab shi kuma jam'i. Kamar yadda suke cewa wannan matakin marhalatul hadasa, marhalatul hadasa. Kamar yadda kuma ake ce mata marhalatul futuwa, wanda yake matakin sai a kira shi da alfata, jam'insa sai ya zama alfikiyatu ko kuma alfikiyan. Wa dakhala ma'ahu al-sijna fataya innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim. Wannan matakin malamai sun tattauna daga wani daga wata shekara ce ake kiran mutum matashi, in kuma ya ƙetare ko ya kai wata shekarar a ce ya wuce a kira shi da matashi. Malamai sun kakkawo maganganu da yawa, amma babban malami al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullah a cikin littafinsa Tanbihun Na'im al-Ghumri ala Mawaqit al-Umri ya ce matakin ƙuruciya yana farawa ne daga shekaru 13 har zuwa shekaru 35. Saboda wanda ya wuce shekara 35 ba matashi ba ne, in ji al-Imam Ibn al-Jawzi. Za ka ga an kafa wata ƙungiya wasu yan shekara 60 wasu 65 wasu 58 sai a ce kungiyar matasan kaza wani mamlin jau zidi ya kore su ya ce ba sa cikin matasa wasu kuma malaman suka ce a'a daga shekaru 15 ne zuwa abinda suke ce mishi sinnul ashud sinnul ashud shine shekaru 40 حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة يسكت في سن الأشد لو كشند أقدم ومتن حدثت سيتش كيبال خنك لن سيتش كا لو كشند مكي ونش ما لم يسكت في متى كند الله تعالى يكي أيكو أن نباواكي في كبو 40 ومتن يتاشي لغا متاشي لو من أقل وستاتش كا halittar ta ta cika hatta haƙorin da ake cewa na hankali to mutum ya riga ya yi shi ko ya yi shi a taƙaice kenan saboda haka matashi shi ne wanda yake wasu shekaru na ƙarfi a jiki yake da ƙarfi na ƙwaƙwalwa komai nashi a cike yake komai nashi yana da ƙarfi babu rauni a tare da shi Allah ta'ala ya yi mana nuni zuwa ga wannan matakin a matsayin shi ne matsakaicin mataki da ɗan adam yake tsintar kansa a ciki tun daga haihuwarsa har kuma ga Allah Allah ta'ala ya ce Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba Allah shi ne wanda ya halice ku daga rauni wannan adda'aful awwal din shine da'afu tuhula rauni na yarinta thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan sannan sai Allah ya sa bayan wannan raunin sai ya sa ƙarfi shine suke cewa quwwatu shabab quwwatu futuwa quwwatu hadasa ƙarfi na samartaka ƙarfi na kuruciya dan adam yana wannan matakin kuma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba daga nan sai Allah ya sanya bayan wannan ƙarfin sai ya dawo sai a karɓi ƙarfin sai ya dawo rauni wannan raunin nabi sai aka ƙara mishi wani aka goya aka ce wa shayba sannan kuma da furfura tsufa ce wannan matakin ɗan uwa na ƙuruciya yana da wasu khata'i wato yana da wasu sufofi da suka keɓance shi sifar farko ita ce waccan ƙarfin marhalatul quwwa mataki ne na ƙarfi a lokacin mutum zai riƙa jin shi kamar ɗan doki saboda ne saboda gaɓoɓin shi lafiyayyu ne yana jin a yanzu zai iya gaba da kowa na biyu shi ne abinda suke kira hamaka wacce haɗe take da kowa ɗin kumaji yanzu kawai a yi a gama kawai a yi a gama yanzu nan daga ciki akwai ƙillatun nazari ila ma'alatil umur akwai ƙarancin hangen nesa me zai kai ya kawo yanzu ake kalla ba a kallon gaba kuma so tarihin mutum ya wannan matakin lokacin da yake kallon abubuwa a yadda suke a yanzu baya kallon ya za su zama nan gaba sai shi ma ya zama nan gaba din sai ya tuno da cewa yana kallon abubuwa yadda suke a lokacin a da da kanshi sai ya gyara wa kansa kuhakwarai daga cikin matakan da ɗan adam yake tsintar kansa na siffofi a wannan yanayin akwai ƙarfin sha'awa domin a lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya zuba masa abubuwa na buƙata a jikinsa ko namiji ne shi ko mace duka waɗannan siffofi ne na ƙuruciya siffofi ne da ba a rasa su a tare da matashi wasu malaman tarbiyya suna kallon su a matsayin siffofi ne ababen zargi wasu kuma suna cewa a'a kowace sifa daga cikin waɗannan sufofin ba a bar zargi bace akan kanta a'a ya danganta ya magabatan wannan matashin suka yi amfani da waɗannan sufofin a matashin nan domin inganta rayuwarsa ƙarfinsa na jiki sai aka yi amfani da shi aka nusantar da shi yadda zai yi amfani da shi ya taimaki kansa matakin farko ya taimaki al'ummarsa ya taimaki addininsa ƙarfin ƙwaƙwalwa a lokacin in aka zuba ilimi komai sai ya zauna za mu buga misalai insha Allah na magabata waɗanda suka kasance a wannan matakin sun ci gajiyar wannan damar sun samu magabata masu mutu tarbiyya iyaye gwamnatota malamai suka ceta su sai ya zama waɗannan ƙwaƙwalen da suke da su masu kaifi masu ƙarfi an ci gajiyar su kuma an yi amfani da su yadda ya kamata da sauran siffofin da ka gabaci da saboda ka su siffofin ƙuruciya a kan kansu ba ababen zargi ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cin gajiyar ƙuruciya ya faɗi cewa irtanimu khamsan qabla khamsi ku ci gajiyar wasu abubuwa guda biyar kafin kishiyoyinsu guda biyar daga ciki ba sai na lissafa su bira sai ya ce shababaka qabla haramik ka ci gajiyar ƙuruciyarka kafin tsufanka yi lokacin da kake da ƙuruciya ku yi ƙoƙari ka ci gajiyar wannan ƙuruciyar ka yi amfani da ita domin ana kwana ana tashi ana kwana ana tashi kai ne wata rana za a kira da datti kai ne za a kira da tsoho yadda kake kallon wasu da furfura to kai ma nan gaba za a kalle ka da furfuran shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya ba wa muhimmanci akwai kula da matasa da keta tarbiyyarsu misali al-Imam Ahmad ya rawaito hadisi wani matashi ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi idalli bizina ya ce ya ma'aikin Allah ka yi mini izini in yi zina sahabbai suka hankare shi hankalin ke tashi ya za a yi a zo ana irin wannan maganar gatsi-gatsi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana tambayarsa ya ba da izini manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsane shi sai ya ce ya matso manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce kana so a yi da mahaifiyarka ya ce a kana so a yi da yayarka ko ƙanwarka ƴar uwarka ke ne ce a kana so a yi da innarka a kana so a yi da guggurka a iman sani ce haka ma sauran mutane ba za su yi da waɗannan matan nasu duka dangin su ƴan uwansu iyayensu ba za su yi da su annabi salama ya jafa kirjinsa da hannunsa mai albarka ya masa wata addu'a mai tsada ya ce allahumma basir qalbahu wa hafsin farjahu waghfir dhanbahu shi ya Allah madaukakin sarki ka tsare zuciyarsa ya Allah ka tsare masa al'auransa ya Allah madaukakin sarki ka gafarta masa zunubansa manzon sama bai hankare shi ba bai daka masa bawa ba Muawiyah ibn al-Hakim ya zo masallaci matashi ne shi ke nan sai ya atishawa ana sallah sai ya ce alhamdulillah yana sallah ya faɗa da ƙarfi alhamdulillah sai mutane suka riƙa buga cinyarsu an yi ruku'u suna nuna masa uskut uskut kai shiru ba a magana a sallah ya za ku fita kura mun na yi atishawa na yi hamdala ba wanda ya ce min yan hamukalla kuma sannan kuna ta min wani haka kuna ta min wani haka bayan an gama sallah manzon sama ya kira shi yace inna hadhihi as-salata qira'atu qur'ani wa dhikrullahi ta'ala la yasluhu fiha shay'un min kalam Allah. Wannan sallar da kake ganin ta karatu alqur'ani ne da ambaton Allah, bai kamata a ce ana magana a cikin ta ba. Karshe dai yace wallahi ma ra'aytu mu'alliman ahsana ta'liman minhu, sai mun taba ganin malamin da yake manzo Allah sama iya koyarwa ba. Sai fa ma zajarani, manzo sun da ka mun tsaba ba. Wa ma sabbani, manzo sun da zaki ne ba. Bal nafahi wa wa'adha, manzo sun da nasiha ne ga mu. Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen kulatta da matasa domin ba su rayuwa ingantacciya ya kasance na jawo su a jiki. Shi yasa zamu ga a Makka da yawa cikin waɗanda suka amsa kiransa da farko-farko matasa ne. Haka da aka dawo Madina, waɗanda suka bi shi suka kasance tare da shi, da yawansu matasa ne. Saboda kyakkyawar tarbiyya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba su, waɗanda idan ka koma rayuwarsu ta da kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, rayuwa ce wacce take ba mai kyau ba. Amma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai gashi yana musu tarbiyya, sun dawo suna tafiya a ban ƙasa ka annahum mala'ikatun yamshuna fil ardi mutma'innin, suna tafiya a ban ƙasa cikin nutsuwa. Don uwa masu albarka, wannan matakin na ƙuruciya idan aka kyautata tarbiyyar wanda ya tsinci kanshi a ciki, a wannan ne ake samu cewa al'umma tana da gaba mai kyau. Suna cewa duk lokacin da ka ga matasan al'umma suna cikin wani yanayi kyakkyawa, to wannan al'umma kai mata bishara da makoma mai kyau. A lokacin da ka ga matasan al'umma sun lalace sun zama masu miyagun hali, to wannan al'ummar ai mata kabbara hudu ta janaza cewa wannan al'ummar ta riga ta mutu. Babu ne sai mu buga misali da waɗanda ba musulmai ba. Ɗaya daga cikin shugabannin da aka yi a America, President F. Kennedy, kusan lokaci ne suke mulki da suka fara balewa Allah ya gafarta masa da suka dauna, ya taɓa wani jawabi gab da a kashe shi domin harbe shi a kai. Ya yi jawabi a ƙasar America, ya ce ƙasar America tana cikin haɗari, makomarta ba ta da kyau. Ya yi jawabi ga ƙasa domin matasan America sun zama 'yan shaye-shaye, sun zama 'yan ƙwace, sun zama 'yan fashi, sun zama 'yan daba. Ana cikin wannan ashe bayan kwana biyu su za su zama sanadiyyar ajalinsa. Yana tafiya a irin buɗaɗɗiyar motar nan ta kaya, yana gaida sa da mutane, aka samu wani harbe shi. Ka ga wannan ke to, shi yasa za ka ga a tarihi duk wanda ka gan shi ya zama sotari, kamar ƙa'ida ce ghalibiyya, ƙa'ida ce aghlabiyya ta duk wanda ka gan shi ya zama dattijan kirki, an ci gajiyarsa. In ka duba ka koma baya, to za ka ga wani matashi ne na kirki na arziki. Bari mu fara da annabawan Allah, mu fara da Abul Anbiya Ibrahim alayhi salam. Karra annabi Ibrahim Allah ya kira shi da matashi. Lokacin da annabi Ibrahim alayhi salam ya zo ya rubu da gumaka, aka dawo ana tattaunawa waye yi mana wannan ta'addancin, sai wasu suka ce qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Shi mun ji wani matashi fatan, ina jin aidin mun haddace cewa mun faɗa daga cikin sunayen wannan kuruciyar da Larabci akwai wa akwai al-fata. Shi qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, ai mun ji wani matashi yana ambaton gumakan nan ba yadda ya kamata ambace su ba. Mun ji ma kamar yana zazzagin su, mun ji yana cewa la aqidanna asnamakum ba'da an tawallu mudbirin. Ki tabbas sai na aikata aika waɗannan gumakan ku, gumakan naku bayan kun wuce kun tafi inda kuka tafi. Saboda haka annabi Ibrahim matashi matashi ka duba abin da annabi Ibrahim alayhi salam Allah ta'ala ya wa annabi Ibrahim ta goma shi ne yawa waj'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un ملت أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس تولى ساق مقنن تكاوكو مشيع دع النبي إبراهيم عليه السلام يزمى يزمى تندق النبي إبراهيم ها النبي صلى الله عليه وسلم دفع النباوة لسخذوا ما ينسع تودق ذرية تسج Allah ya yi addu'a waj'alni lisana sidqin fil akhirin ya Allah duk wanda za su zo bayana to ka sanya musu harshe na gaskiya a game da ni su zama suna yabona Allah kuma ya amsa addu'a annabi Ibrahim alayhi salam sakamakon kuruciya kyakkyawa sakamakon samartaka kyakkyawa ba samartaka bace da aka yi ta a watsi bansa Isma'il alayhi salam matashi ne al-ghulam al-halim وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين النبي إسماعيل متاشي abinda ke nuna matashi ce falamma balagha ma'ahu sa'ya lokacin da annabi Isma'il ya kai lokacin da zai iya aiki tare da babansa ya kai lokacin da yake iya taya baban shi aiki Isma'il alayhi salam lokacin da ya kai matakin kuruciya ya kai lokacin da zai taya mahaifinsa aiki sai jarabawa ta zo za a gwada imanin matashi a ga ya yake yana da rayuwa kyakkyawa koko ba haka ba rayuwa ne inganci yake yi koko a'a sai aka nuna wa babansa a mafarki mafarkin annaba kuma gaskiya ne ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madha tara ce ya dana na fa gani a mafarki ina yanka ka so daga kaje kai tunani me kake gani qala ya abati fa'al ma tu'mar kaga ingantacciyar rayuwa ce na umarnin Allah ya abati fa'al ma tu'mar ce ya baba ka aikata abinda Allah ya umarce ka kawai ba ya ce ka yanka ni ba kai annabin Allah ne ka yanka ni kawai Allah ya ce wa matashi kai ne zina to kai ma haka kace Allah ya ce wa matashi kai ya shaye shaye kai ma ka ce irin na annabi Isma'il kai da'a ka bi Allah Allah ya hana matashi ya sace sace kai ma kai da'a Allah ya hana matashi ya tsoratar da ƴan uwansa musulmai ko ya nemi ransu kai ma a matsayin ka na matashi dan uwa ka ce haka irin yadda annabi Isma'il ya amsa kiran Allah ce satajiduni insha Allah min as-sabir ce baba da izinin Allah zaka same ni cikin masu juriya daga cikin abin da ke ba matashi ingantacciyar rayuwa akwai as-sabr akwai juriya juriya akan da'ar Allah juriya a wajen barin tabawa Allah juriya akan jaraba wanda zaka sami mutum mara dadi ga annabi Isma'il yana ce mana satajiduni insha Allah min as-sabiri jarabawa yake ciki gwaji ake kuma laraba dama suna cewa bil imtihan yukramu al-maqwa sai an jarabta dan adam in aka jarabta shi ko ya ci jarabawa a daukaka matsayinsa ko kuma a gwada shi a jarabta shi ya walakanta to da annabi Isma'il alaihi salam Allah ta'ala ya ba mu labari yace lamma aslama wa tallahu lillahi lokacin da annabi Isma'il da babansa annabi Ibrahim aslama suka yi kauya ga Allah baba yayin da yan kadansa yayin da baba yayin tashi da Allah ya wata sai ya danne shi ta kiyya saboda kar sa hada ido lokacin da yake yanka wa nadainahu an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya nan take sai aka kira annabi ibrahim aka ce ya ibrahim ka gaggata mafarki ka bi umarninmu shi kuma annabi isma'il karshe Allah ya ce wa fadainahu bi ridhin azim shi kuma aka fance shi da wani abin yanka ne girma annabi isma'il matashi ne bibiye wa kumuciyarsa ba waɗancan sufofin da aka ambata ba su yaudare shi ba annabi yusuf alaihi salam matashi ne an tsinto shi a rijiya aka sai da shi ya je babban gida yana tare da matar mai gida a matsayin babban gari ko shugaban gari mai gari ga baki daya yana tare da ita ta neme shi da ya aikata alfasha da ita wa gawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al-abwaba wa qalat hayta lak ta rufe kofa malaman tafsiri suna kawo wasu ababe da za su suranta maka damar da annabi Yusuf alaihi salam yake da su damar maki ba dama ɗaya ba da ya aikata abin da ta neme shi suka ce da kila ba abin da zai faru a duniya sai an je lahira suka ce na farko annabi Yusuf bako ne bako a gari ba wanda ya san shi ba dangin iya babu na baba bai cika damuwar ya yi abin kunya ba a da can idan mutum ya yi abin kunya a garinsu da iyayensa da kakanninsa a gari barin gari yake sai dai can a ji labarin shi bayan shekaru ko a ji labarin zuriyarsa ya je wani gari ya baddabani kuma gari mai nisa ya hayayyafa a can daga nan sai a fara jin kurkushin labarinsa cewa ai shekara ta kaza ya sauka a wannan garin kaza 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 har canza suna sai dai to amma baƙo in ya shigo gari ba nasu ba dama to baya jin shayi ya aikata mummunan aiki to shi baƙo ne na biyu malamai suka ce annabi yusuf alaihi salam yana matakin ƙuruciya yana da ƙarfin sha'awa na uku ba shi ya nema ba neman shi a kai na hudu mijin nan zai da kishi da yawa isa ƙur'anin yadda ta faɗa mana kai za ka gane mijinta bai da kishi ana zuwa fa da aka ɗanyi aka yi aka yi aka yi aka ce ce wa tafsiri ne dan dai innaki kunti yusufu a arid an hada ce yusuf na gane kai ce da gaskiya ba wani bincike akai da yawa ba wa shahida shahidu min ahli hani arina yi amfani da ita ba ya kawo wata hujja bace ne ƙarfi qara'in ne amfani da kawai shikenan an kai ƙarshe sai ce Yusuf wa Ariban haza yake Yusuf da Allah kai hakuri kai hakuri ka kauda kai ka karkarta da wannan abu ke kuma sarfiri ne dambe ke kai ne ni ba ta laifi nake kunti min al-khati'i kin zama cikin masu laifi ce ce kike da laifi kike na kare bai da kishi da kila ya aikata abinda ta neme shi ma mijin ma ba damuwa zai da yawa ba domin gashi ne wani bincike da yawa ba ka hada shi da sa'ad wanda ban sume shi da sa'ad al-ghayur wa ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni haka ba za ka hada shi shi cewa zai fulla kan shi yi za malamai wasu suke ambata malaman sira cewa ba auren matan da ya sai saboda tsananin kishinsa amma shi ko wannan aziz ba yi da kishi da yawa sannan sai da ta kukkulle kofofi wa ghallaqatil abwab amma ne ya amsar annabi yusuf a matsayinsa na matashi nagartaccen matashi bawan Allah wanda kuruce shi bata lalace ba yace ma'adallah sai Allah ya tsare ni innahu rabbi ahsana matwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun innahu rabbi lallai ubangiji na da ya tsamar da ni daga rijiya ya kawo wuni wannan gidan ahsana matwaya ya kyautata mazaunina ko innahu mijinki rabbi mai gidana ne shi ahsana matwaya bai nuna min cewa ni ba dan shi bane ya kyautata masaukina ya dauke ni kamar ɗansa ya za a yi amanarsa inda hula ya fi yuhu zuwa ne azzalumai masu saba dokokin Allah ba su taba cin nasara ba ba sa samun babban rabo azzalumai masu yaudarin masu gidansu saboda sun samu dama ba za su ci nasara ba ta ga fassarori guda biyu kuma duka za su shiga annabi yusuf misali ne na matashi al-imam ibn al-jawzi rahimahullah yake cewa ka kaddara da annabi yusuf alaihi salam ya aikata wannan matsayin wannan abin da ta nema da bai zama matsayin da Allah ya bashi ba da bai ce ga wannan matsayin da Allah madaukakin sarki ya bashi amma sai gashi Allah madaukakin sarki ya ce wa kadhalika makanna li yusuf fil ard haythu yasha aka daga matsayinsa na fa'u darajatin man nasha aka daga matsayinsa innahu man yasbir innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsin annabi ibrahim annabi yusuf ya hada sufufi guda biyu as-sabr wa at-taqwa ya tsara dokokin Allah kuma ya jure annabi yusuf ba sha'awa bace bai da ita ba mara lafiya bane shi a'a waɗannan sufufin guda biyu da ake son kowane matashi da yake son rayuwarsa ta inganta as-sabr wa at-taqwa juriya da tsare dokokin Allah ne santar ababen da Allah ya hana su ne suke ba matashi kyakkyawar rayuwa ingantacciya magabata da yawa ƴan uwa sun ci gajiyar kuruciyarsu a lokacin da suke da kuruciya suka zama wani abu duk malamai da kake jin tarihinsu to sun tattara iliminsu ne a lokacin da suke da irin waɗannan shekarun da mafi yawancin ƴan nan mazauna waɗanda suke gabana suke da su wasu ma saboda Allah ya nuna mana aya sai ya karɓi rayuwarsu ba su wuce wannan matakin ba wasu suka kafa daula kamar Abu Muslim Al-Khurasani al-Imam Adh-Dhahabi da yazo tarjamar sa cikin Siyar wa Alamin Nubala kaga wani irin yabo da ya masa da wasu sufofi da ya siffanta shi da su kaga ta bangaren abin da ya shafi mulki kenan ya samar da sabon mulki ya samar da daga wata daula zuwa wata daula ya kawo karewar daular Umayya ya zama sanadiyar kafuwar daular Abbasiyya daular da sai da ta jazaranta wajen shekaru 500 da wani abu a ban kasa duk gida ɗaya ke mulki wanda kuma shi Abu Muslim Al-Khurasani shine sababin zuwan wannan daula a cikin sahabbai akwai waɗanda sirrasu suna da ƙananan shekaru معاذ بن جبل عند كتيجم أكيد شيء سيد العلماء ما له من قرآن قمنا القائل الإمام الجري ما له من فكه مثلا على الدهرام شو جبني أكي ألوكشين هو أبن معارف اليمو بلاد الشام gabaki dai shekarun shi 30 da wani abiyar a daru wa amawal wannan misali ne sosai ina jin Ibrahim bin Yazid al-Tajli shekarun shi ba su ta 30 da wani abu bayar an yi sabani shi ba waye da kake jin ake ba da labarin sa shi ba waye nahawu malamin nahawu wasu malamai suna cewa shekarun shi 33 duk da wasu malaman suna cewa ya wuce haka amma ya rubuta wani gagarumin littafi shi littafin ma kawai sunan shi littafi baya bukatar wani suna sunan shi littafi ko ka ce littafin nan malamai suna cewa bacin alkur'ani ko ba wani littafin da ke da wannan sunan na al-kitab sai shi al-kitab na sibawai to an ka dauki maganar malaman da suke cewa bai wuce 33 bai rasu ku duba wannan littafin al-kitab in ka zo ka dauke shi kace za ka karanta shi sai ka iya karanta layi goma kamar mai taso goma baka fahimci abin da yake nufi ba sibawai misali akwai misalan malamai da yawa waɗanda lam ya tajawazu al-arba'i suka rasu amma sun yi wa musulunci aiki sakamakon ingantacciyar rayuwa da suka samu a lokacin da suke matasa ba su yi wasa da ƙuruciyarsu ba ta lalace an yi wani daga cikin sarakuna ko dai lokacin banu al-abbas ko kuma lokacin banu umayya matashi ne amma ya rubi da kuruciyarsa wata rana ya zo ya yi kwalliya ya ci kwalliya zai fita fada sai zai kalli majuji akwai kuyangarsa a gefensa sai ya ce ana al-malikul fata rudi ya rude shi ya ce ni ne matashi sarki ne zamani tana jin ki sai ya ce mata ko ba haka bane ta ce ranka yi dade haka sai kai baito ta guda biyu ta ce anta ni'mal fata law kunta tabqa ghayra an la baqa'a lil insan laysa fi ma 'alimtuhu fika aib kana fi an-nas ghayra annaka fa'il shi ma dalla da kai a matsayin matashi ina ma dai zaka zauna a matsayin matashi ba zaka mutu ba sai dai ka sani ba wanda Allah ya rubuta wa zai dawwama a ban ƙasa to daga cikin kuma abinda ba zai dawwama ba akwai ƙuruciya ko da baka mutu ba to za ka wuce wannan matakin kuma za ka ci gajiyar abinda ka ajiye ne a lokacin da kake ƙuruciya lokacin da ka zama tsoho ka zama dattijo to abinda ka gina shi za ka riƙa ɗaukowa kana ci na ƙarfin jikinka na ƙarfin ƙwaƙwalwarka na kirki da bautar Allah malamai suna fadi a cikin tarjumar Ibn Jarir al-Tabari malamin tafsiri malamin tarihi malamin fiqh yana da mazhaba da Allah ya azurta shi da dalibai masu albarka wata rana yana tafiya da shi da matasa almajiransa sai suka zo wani waje ga wani katin rami sai ana tunanin ya za a yi da malam ɗauka shi za a yi a goya shi ko rungume shi za a yi koya za a yi sai kawai kafin su gama shawara kawai ya nannaɗa wandonsa kawai sai suka hango shi ya tsallaka a lokacin shekarun shi sun ja ya shiga matakin shekaru na tsufa sosai da suka taho suna nishi sai ya ce sai suka tambaye suka ce akar makalla wannan karama ce haka taka da irin waɗannan shekarun ai mu muna nan muna tattauna ya zami da kai ɗauko ka zami ya zami da kai ashe haka tsallaka shi ne sai ya ba su wata ƙa'ida sai ya ce tilka al'a'dha'u hafiznaha li rabbina fi shababina fa hafizaha Allah lana fi shuyukhina. Ka haddace wannan magana shi waɗannan gaɓoɓin da kuke ganin su namu mun tsare wa Allah su lokacin muna matasa ba mu wasa da su ba. Shi yasa yanzu Allah ya tsare mana su. Kana tsammani mutumin da ya rika tusa wa ƙwaƙwalwarsa wiwi ko ya rika cin ƙwaya ko yana shanta domin haji ake akwai masu ci su tauna, kana jin ya kake tsammanin ya zama a matsayin dattijo ko tsoho lokacin da ya tsufa, kana jin zai tsufa da ƙwaƙwalwarsa. Yanzu bayan mun dawo wajen babban malami Al-Sheikh Abdul Wahab hafizahullah muna mota sai muke tattauna waɗanda da ya samu ka ɗauka a zuwa wajensa, dukkaninmu sai da muka yi ittifaki akan wani darasi shine Allah ta'ala baya yaudarar mutum, baya cin amana. Sumala Abdul Wahab muna fatan Allah ya sa cika da imani sun tsarewa Allah maɗaukakin sarki gaɓoɓinsu a lokacin da suke matasa har yanzu yana cikin wa'ayinsa ba ƙarfin jiki yadda ake da shi da, amma zuwan da muka yi a daidai wannan lokacin tsare-tsare ake kai mu kanmu sai da aka ba mu asanin aka ba mu aiki ba ɗaya ba ma ba biyu ba. To ɗan uwa matashi ka yi ƙoƙari ka ci gaje ya ƙuruciyarka ka kiyaye wa Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan gaɓoɓin, Allah maɗaukakin sarki ba zai yaudare ka. Waɗanne hanyoyi ne ɗan adam matashi zai ci gaji ya ƙuruciyarsa? Abu na farko shi ne ya yi ƙoƙari ya haɗa kansa da mutanen kirki da malaman musulunci da malaman da ba na musulunci ba na sociology sun yi ittifaki a kan cewa cikin ababen da suka fi tasiri ga matashi babu kamar abin da suke cewa pressure group, sa'o'i, alƙwana, abokanai. Mun yi tira da matasa da yawa waɗanda suka tsinci kansu a cikin halin da ba mai kyau ba, in ka tambaye su ta ya ka fara shan wiwi in wiwi yake sha zai ce abokin shi ya fara koya masa, ta ya ka fara neman mata zai ce abokin shi ya fara koya mishi, ta ya ka shiga harkar hulɗa da maza zai ce wani abokin shi ya koya mishi. Abu na farko shi ne ikhtiyarul qurana as-salihin, zaɓar abokanai na gari waɗanda za su taimaka maka ina za a je wajen muhadara, za a yi muhadara a gadon ƙaya da ni za a yi, za a yi muhadara a ɗorayi da ni za a yi, za a yi muhadara a Nasarawa da ni za a yi, tare za mu tafi da abokina. Ba abokin da zai taimaka ya sai maka ƙwaya ko ya sai maka wiwi ba, ba abokin da zai ɗauke ka ya kai ka wata wani jambul ba, ba abokin da zai ɗauke ka ya kai ka inda za ka koyi dabanci ba, sare-sare da ƙwace-ƙwace ba abokin da zai koya maka ƙwacewa mutane waya ba. Ka yi ƙoƙari ka haɗa kanka da mutanen kirki waɗanda za su umarce ka da abin arziki idan ka umartu su taimake ka, za su hana ka mummunan aiki lokacin da kake hannuwa kuma su taimake ka wajen hannuwa, su ƙarfafe ka. Abokanan da za su ja ka su kai ka masallaci ɗakin Allah, abokanan da za su haɗa ka da malamai na Allah inda za ku riƙa zuwa ku buɗe littafi ku yi karatu, abokanan da idan kana harkar boko idan kai kana yin bitar karatu na awa uku a rana to ka samu abokanan da su kuma suna da ƙarfin su yi karatun awa biyar zuwa awa shida zuwa awa bakwai zuwa awanni goma, in waɗannan abokanan kake su shi ake buƙata. Hanya ta farko ce. Hanya ta biyu ita ce ƙoƙarin neman ilimi. Ilimi wani aboki ne wanda baya cutar da shi, ilimi wani amintaccen aboki ne wanda yake baka tabbacin in ka kasance tare da shi a rayuwarka ba za ka yi asara ba a duniya, ba za ka yi asara a lahira. Ilimi wani aboki ne wanda zai zama maka abokin kasancewa tare da kai har akabari. Ilimi wani aboki ne da zai kama hannunka ya kai ka har aljannar Allah subhanahu wa ta'ala, domin ba jahili a aljanna. Jahili ko kwara ɗaya ba zai shiga aljanna, ba wani jahili a aljanna. To kar ka zama jahili, ka koyi ilimi, ilimin sanin Allah maɗaukakin sarki. Ilimi yana tasiri wajen gyara ka daga mummunan hali ka zama mutumin kirki. Ilimi yana canza maka rayuwa, ya canza maka tunani, ya canza maka hange. In da kana hangen baya ne, to zai sa ka karɓi hangen gaba, kuma hangen ya zama mai zurfi. Ka kasance mai neman ilimi. Abu na uku shine kokarin aiwatar da wannan ilimin. Kar ka zama mai ilimi kawai kamar ilimin caji, ka riƙa caza ƙwaƙwalwarka. Ilimi ba caji bane, kaga ita kanta waya ba ana caja ta bane kawai don a aji, ana caja ta ne don a riƙa zuta caji ai amfani da shi. To ka zama ƙoƙarin ka duk abin da ka koya za ka yi ƙoƙarin aiwatar da shi a cikin rayuwarka. Aiki da ilimin daidai gwaggwaro, abin da ka koya ka aiwatar da shi, wannan yana taimakon mutum matuƙa. Kar ya zama manufarka ita ce kawai ko da yaushe shine ka tara ilimin, ko kai alfahari da shi, ko kai jayayya da shi, ko kai gogorewa da shi. Wannan ilimin idan mutum ya yi shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fannawun nahu, ce wuta ce makoman mutum, wata wuta ce makoman mutum. Hanya ta gaba ita ce ƙoƙarin haɗuwa da waɗanda za su taimaka maka. Ku zama kun haɗu, kun isar da wannan saƙon na ilimi da aiki da shi zuwa ga wasunku. Ga shi nan abinda aka faɗa shababul islam, kusan duk in ka bi tarihi lokacin da aka kafa ƙungiyar izala, in ka kalli malaman da suka kafa ƙungiyar izala, wasunsu ba su kai shekara 25 ba a wannan lokacin, akwai yan shekara 20, wasu ma ba su kai shekara 20 ba. Tabbas wasu ba su kai shekara 20 ba, amma su suka haɗu Allah ya kunsa musu wannan basira. Shi yasa babban malami Sheikh Abubakar Mahmud bin rahmatullah alayhi, lokacin da suka kafa izala suka zo suka same shi, bayan ya ƙara musu suna sun ce jama'atu izalatul bid'a, ita kin kuka izalatul bid'a ce ku yi, ce wai iqamatus sunna. Wata riwaya kuma aka ce malam Abubakar imam shine ya ƙara wai iqamatus sunna din. Sai malam ya kalle su kamar yadda ya faɗi a cikin littafin sa wai aisan manufata, sai ya kalli irin shekarun su, ce waɗannan in aka bar su su kadai ana jin tsoro, domin abinda ake bukata za mu faɗa daga cikin in hanyoyin inganta rayuwarka akwai kakka take karbi da dattawa. Malam ya kalli a jos aka kafa izala, sai ya kalla wani sarki ne cikin sarakunan mu na arewa ya fi kusa da jos, sai ya aika wa sarkin Bauchi da wasiƙa cewa ga yara nan matasa muna fatan su aikata alkhairi, sun kafa ƙungiya, ga manufarta ga manufarta, don Allah ka zama musu jagora, ka zama musu uba. Sarkin Bauchi na wannan lokacin Allah ya fi masa bai fahimci saƙon malam ba, yayi watsi da wannan saƙon. Ƙarshe sarkin mu sarkin Zazzau Allah ya gafarta masa, shi malam ya haɗa su da shi. Shehu Idris Allah ya ji kansa, Allah ya ƙara, Allah ya masa rahma, shi ya haɗa shi da su. Shi yasa ko da yaushe malamanmu waɗanda suke gaba da mu suna faɗa mana, suna cewa kullum idan suka je wajen malam zai ce su kula da sarkin Zazzau alhaji Shehu Idris. Darasin shi ne na gaba daga cikin abin da ke inganta rayuwar matashi bayan abokanan kirki, to ya zama kuma yana da magabata na kirki. Kayya take rabu da shi, saboda ku shababul islam kar ku yarda da shuyuku, kar ku rabu da shuyukun islam. Shababul islam ba sa cin nasara ba tare da shuyukun islam ba. Ku matasan musulunci ne, to ku zama tare da dattawan musulunci. Irin abubuwan da muke gani marasa daɗi suna faruwa a 'yan kwanakin nan na rabuwar kai tsakanin wasu matasa da dattawa, kakku suke ku shiga ciki. Masallacin nan na nuna alamar ba haka kuke ba, cewa ba ku da wannan mummunan ɗabi'a, domin ga dattawa nan masha Allah duk inda ka bace kara in ka ratsa zaka ga dattawa ga sunan to ku zama tare da su duk abinda za ku yi ku nemi shawara idan kuka yi wani abu kuka zo kuka taso ganga ganga kuka ce muku ku dakata to ku dakata sun tare sun fi ku gaskiya to tare sun fi ku gaskiya da a ce akwai lokaci da na ba ku wani tarihi mai tsawo a game da mu har ma kilan faɗa musu muku wasu sanannun malamai da kuka san su abokananmu a yanzu wanda a shekarun baya muka taɓa kafkafa wata ƙungiya ta musabaka dattawa magabatanmu suka yi mana wata nasiha a lokacin ba mu ci nasiha ba muka tafi muka yi ta gungumi sai daga baya muke gane saƙonnin da suka isar a gare mu da kuma irin nasihohin da suka mana da irin gargaɗin da suka mana waɗannan su ne daga cikin abin da kuma zai inganta rayuwar matashi a lokacin da yake ciki kyawawan ɗabi'u ya riko da su shi ne dai duk abin da ya karanta ne ya ƙoƙarin aiwatar da shi a kan kansa na tsoron Allah na kiyaye dokokin Allah na bin umarnin Allah na nisantar ababen da Allah ya haramta na riko da ladabban musulunci masu kyau da kyawawan ta'adodi na musulunci da sauran duk abin da musulunci ya umarni da shi dan uwa fage na bayani akan tarbiyyar matasa wani fage ne mai faɗi ga kuma dakta zai zo insha Allah ta'ala yi bayani mai tsawo kuma garin dai ga shi na ta wani haka haka na ce wa malam a ban lokaci ya ce a na ce a dole a sa lokaci to an nuna min lokaci ya yi saboda ka zan dakata a nan insha Allah ta'ala sai wata haduwar sai wata haduwar insha Allah sai wata haduwar insha Allah sai kuma mu dora akan wani abu insha Allah ta'ala kuma ba ma fatan wannan ta zama ita ce haduwar mu ta ƙarshe insha Allah Allah subhanahu ta'ala ya muku albarka wannan nan matasa da suka shirya wannan zama shababul islam Allah ya musu albarka kuma dukan ku shababul islam yawa kada wani ya ji cewa ba memba bane a cikin nan in an taimaki in an nemi taimakon ka to ka bada gudunmuwa fa in tansarukum fi din fa alaykum an-nasr in aka nemi taimakon ku to ku taimaka kowa ya bada gudunmuwarsa ba ma sai an nemi gudunmuwar ka ba kai Allah ya muku albarka da tawon wannan unguwa Allah ya muku albarka wannan unguwa Allah ya kara mata albarka garin Kano Allah ya kara masa albarka amma Allah ya sa garin Zari ya fi shi albarka wa salamu alaikum
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ما سأل بركة نعم أنا بركة دوانا داري منشقة دار الليتنم دار أشرين لتقوصكم da tara ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijira ya dace da littafin 14 ga watan Yuni 2026 daga wannan anguwa mai sunaye mabambanta a wannan masallaci da ake kira da suna Masjidu Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu tare da ƴan uwa matasa da sauran al'ummar musulmi ina mana fatan alkhairi ga baki daya Allah ya sa mu dace kamar yadda dan uwa Malam Musa Allah ya saka mishi alkhairi ya bada labari mun taho ne dan mu ziyarci dattijan malami baban mu kuma kakan mu Malam Abdulhaq Allah ya kara mishi lafiya kamar da kuka ji Malam ya bada labari ya bijiro mana da yiwuwar mu zo mu sadu da ku mu gaita sai muka lura cewa ni dai abin da lokaci ko na hadisi yana cikin sunan Abi Dawud kuma Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada wani a cikin ku wani wato bararren bawan ka ko yaron ka ya nemi wani alfarma da zai iya yi mata mayaki kowa na ji sun da tana na ga cewa ba zai yi muke wannan alfarma ba kuma sai na ga cewa malam kusan shi ne bako a Kano malam Bashir kuma kame da kuka ji dai kanifun ne muli'a ilman na san za a ci moriyarsa ni kuwa abinda ya rage a Kano kawai da yanayin kasuru abinda ya rage kawai na shiga lunguna da yawa na ga iya adadin sauran da ke garin nan da adadin kasuwannin din na sani gwargwadon hali mutanen Kano mutane ne masu albarka al'umma ce da take jagora al'umma a cikin arewacin Najeriya al'umma ce Allah ya mata albarka na yawa da addini da kasuwanci da ilimi da abubuwa da yawa wanda dukkanin garuruwan da ke kasar Hausa dole su zama wato tawada ga al'umman nan ta Kano ta haka duk wani musulmi ne kishin musulunci da kaunar addinin musulunci yana jin Kano a wurinsa a matsayin gidansa na farko ko na biyu shi yasa bai dace ba idan ana maganar siyasar Kano ko wani abu na Kano ku ce wa mutane su daina sa baki kowa dan Kano ne duk dan arewa dan Kano ne da kuma yadda garin nan yake da karɓar baki duk sanda ka shigo garin ko kai mu'amala ka ga yawan waɗannan matasa kuma kai tunanin irin alkhairin da za a samu daga gare su dole kai fatan ya zama kana da gudunmawa wajen samar da wannan alkhairin sannan kuma ga abubuwa da yawa muguriyat waɗanda suke jan hankalin matasanmu suke zamar da su daga tafarki madaidaici tare da irin ƙoƙarin da masu garin nan suke yi cikin malamai da masu wa'azi da dattawa da shuwagabanni suna iya ƙoƙarinsu wajen ganin sun sanya matasan nan akan turba mai kyau amma kuma akwai abubuwa da yawa da suke iya zamar da mu da haka wajibi ne a ci gaba da tattalin matasa ana ƙoƙari a ga an alkinta rayuwarsu abu na farko da nake so in tuna mana shi ne wannan mataki na ƙuruciya ƴan uwa masu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin cewa ranar alkiyama akwai tambaya ta musamman da za a yi ma kowa game da ƙuruciyarsa nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu qadama 'abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala an arba'in wata riwaya an khamsin babu wanda zai gusa daga inda yake sai mai tambaya akan wasu muhimman tambayoyi daga ciki akwai ƙuruciya an shababihi fi ma afna bayan tambaya dunkulalliya akan duka rayuwarsa sannan za a ware tambaya ta musamman akan wannan matakin ƙuruciya saboda abin da ke cikin shi na tarka-tarka da yawa mala ya ambata mana wasu daga cikinsu bayan waɗanda ya ambata akwai wasu da yawa daga cikin misali akwai saurin yanke hukunci saurin ɗaukar mataki da wata fika za'ida din nafs kowa yana da wani over confidence da yake ji cewa ya kai ƙarfi ya kawo abin nan dabara kuma na gaba da shi yanzu dabarar da suke da ita da ilimin da suke da shi ya zama outdated ba time ɗinsu ba ne time ɗin shi musamman a wannan zamanin da ake da shi na Gen Z da ake cewa gani suke duk mutanen da suka wuce shekara 40 da sama da haka to kamar wasu ƙauyawa ne kamar wasu wanda ba su san inda rayuwa ta sa gaba ba su ne suka san komai alhalin kuma ba su san komai ba to idan ba a tattaro su aka dawo da su hanya ba ba za a ankara ba kawai ba a ga sun bi daji kuma kamar yadda malam ya ja mana wani ya karanta mana wata ka'ida ta aglabiya shine galibin al'ummomin da suke da matasa da ba su san alƙiblar rayuwa ba to waɗannan al'ummomi alama ce akan ba su da mustaqbal mai kyau al'ummar da kuma take da matasa da kaga sun san alƙiblar rayuwa sun kama addini sun kama ilimi sun kama hadda alƙur'ani sun kama kasuwa sun kama sana'a suna ganin girman na gaba da su sun guje ma shaye-shaye da faɗan daba da jagaliyar siyasa sun guje ma luwaɗi da zina da kawalanci da ƙwacen waya idan aka samu al'umma matasa sun samu wannan siffa da akwai alamar cewa nan gaba kaɗan al'ummar nan za ta ɗaukaka za ta bunƙasa za ta samu ci gaba saboda haka dole ne a tashi a yi wa matasa wato tanadin da zai gyara rayuwarsu waɗannan abubuwa na zamani da suke jan hankalin matasanmu suna da yawa amma ina so kowane matashi ya wa kanshi karatun tanadi ka duba ka ga a cikin wata takwakiya kake sannan ka dubi na gaba da kai waɗanda suka shiga wani takwaki yanzu yana suke a cikin waɗanda kake gani mutanen kirki a unguwarku wanda ake ganin girman su ake ganin darajar su waɗannan za a nemi aure su ake turawa waɗannan za a nemi kirki ko za a ce wani fito kai wakilce mu a siyasa su ake turawa wanda aka zo sallah su ne suke limanci su ne limaman juma'a waɗanda aka zo jana'iza su ake sawa gaba shin a cikin su kana jin akwai wani wanda a shekarun baya shekara 20 baya ko 30 irin wannan shiriri ta yake zaka tare ya kasance a baya matashi ne da yayi kokari ya ci moriyar wannan kuruciyar ta irin waɗanda suke yin wannan shirman zaka tare a yanzu wasu sun fara zama abin tausayi wasu sun zama sai dai bara wani kuma hala sai dai gadi wani ma ya riga ya haukaci wani ma hala yana gidan yare a kulle yanzu haka wani ya je garin wannan tarkatarka an kashe shi irin kisan da annabi yake cewa innahu kana harisan ala an yaqtula sahiba an kashe shi amma wuta ya tafi aka ce saboda mene annabi ce saboda shi ma yana kokari ya kashe dan uwansa ne ba a kashe shi da zalunci ba a an kashe shi ne alhalin yana kokarin kashe dan uwansa dan san duk kun fi ni sanin ire-iren waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikin wannan al'umma ta mu saboda haka abu na farko da zamu fara yi shine mu lura da duniyar nan da faɗi tashinta da fitar rana da faduwarta kana nan kana ganin kai matashi ne a shekaru mid 20 20 da kaza kafin ka ankara ana kifawa sai ka ji ka kai 30 ana sake kifawa sai ka ji kana gaba fita daga rukunin matasa din kaga wata furfura kwaya ɗaya ko biyu ta bullo ka fara jin jikinka bai da irin karfin da kake ji kaga cewa ba ka da irin wannan gangancin da kake da shi rayuwa fa ta tafi inda jama'a yaushe aka fara siyasar Buhari ba san kifitin bane ko kifitin ko da ku duba yanzu har ya gama iya mulkin shi na shekara 8 har ya sauka har ma ya mutu wanda aka haifa 2015 zuwa yanzu shekarar sa nawa 11 ko ya kusa shiga da safin matasa ba ya kusa shiga watakila ma ya shiga watakila ma a shar'ance ya balaga wanda aka haifa shekarar da aka bari ya hau mulki wanda ko aka haife shi shekarar da Buhari ya takara nan da ya ta kuka 2011 yanzu shekarar shi nawa 15 yanzu wannan matashi ne confirm matashi ne to ina kuma wanda aka haife shi lokacin da aka fara siyasar demokradiya da 1999 shi bai yanzu shekarar shi 27 wanda aka fara siyasar Obasanjo ta 1999 da shi ya girma watakila ma ya yi aure watakila ma idan ya yi kyakkyawan tanadi ma rayuwarsa ya san inda ya fuskanta idan ko da ya wani tanadi mai kyau ba yana nan yana faɗi tashi yana kafa gamliya bai gane ma ina ya fuskanta ba ku duba irin misalan da malam ya buga mana na matasa cikin annabawan Allah cikin sahabbai cikin salihan bayi waɗanda har yanzu ana cin moriyar rayuwarsu me yasa suka zama nagari saboda sun alkinta ƙuruciyar nan ba su watsi da ita ba Allah ya ba mu labarin wasu matasa a cikin suratul kahfi waɗanda suka zama abin gwada misali da har Allah ya ambace su saboda irin gwagwarmayar da suka yi a zamanin suna matasa suka ja tunga da wani kasurgumin sarki azzalimi kafiri da Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim sibnahum huda وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شرطا سكا تايش هيكا سكا يغور مايا سكا جاء تولى السركي وانديك كافري ليك كرا إذوا شيء أبو تامتا ينا دعوة شيء الله سكا شيء بذاتي با الله مولوي كن سركي يباتك أرفن زوتيا الله مولوي كن سركي يباتك جوريا karshe dole suka aka kama su aka kulle su karshe suka gudu suka je suka buya a wannan kogo wanda a sanadiyar wannan aiki da suka yi na tsayuwa akan kare tauhidin Allah da yin tirjiya akan kafirci Allah ya ɗaukaka su ya maida su waliyai da har yanzu ake labarin haka Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wato matasa cikin annabawan Allah da aka ambata waɗanda suka yi ta aiki. Idan muka kalli zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za mu ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam majalisinsa yana ɗauke da dattawa, yana kuma ɗauke da samari matasa. Za mu ga cewa waɗannan samari matasa sun samu damar yin ayyuka na ƙwazo da yawa fiye da waɗannan dattawan. Dattawan sun fi amfani wajen ba da shawara, wajen zartar da hukunce-hukunce da hangen nesa. Amma idan ana neman wani aiki na iqdam wanda za a yi kumadi, za a yi alkafara, to samarin nan ne a gaba. Su ne a gaba wajen kai saƙon annabta. Sayyidina Ali, su Jabir ɗan Abdullah, su Mu'adhu ɗan Jabal da ire-irensu, su ake turawa ko ina su je su kai saƙo. Su ne suke tunkarar kafirai in an bi mubaraza. Su ne wasansu ma har suna kuka suna cewa dan Allah a tafi da su jihadi, ana cewa shekarunku ba su kai ba, ku yi haƙuri sai ba. Su ne suka fi kowa yawan riwaya hadisi. In ka lissafa mutane bakwai da suka fi kowa yawan riwaya hadisi, da Isa Abdullahi ɗan Umar, Abdullahi ɗan Abbas, Aisha, Jabiru, Anas da Abu Sa'id al-Khudri, za ka tarar dukansu matasa ne sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye. Babu wanda yake shekara 25 a cikin su. Su ne suka ruwaito hadisi 2000, wani 3000, wani 5,500, a cikinsu babu mai ƙasa da hadisi 1000, ina zambar da Jabiru. Su ne kuma suka shiga ko'ina lungunan ƙasashen Iraki da Sham da Masar, suka kai addinin Musulunci, suka kai sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka yi jihadi. Komandan yakin da ya kai Musulunci ƙasar Andalus a abin nan wato Ibn Nusayr, matashi ne wanda ya ɗauki Musulunci gaba ɗaya, tsallaka da shi nahiya biyu, daga nahiyar Asiya ya tsallako Afirka, daga Afirka ya tsallaka zuwa ƙasar Turawa, bayan gwagwarmaya wadda baka taɓa jin labarin irinta ba. Wannan duka aikin matasa ne da suka yi wa addinin Musulunci. Allah ya ji kan Malam Albani namu. Yana da wata gagarumar littafi da ya kira da suna matasa abokan aiki. Na san wasu ku sun taɓa jin ta. Matasa abokan aiki ne, jarin Musulunci ne. To amma fa babu matashin da zai zama kyakkyawan jari ga Musulunci, ga kansa, ga iyalansa, ga iyayensa, sai ya zama nagartacce a cikin addininsa da rayuwarsa da mu'amalarsa, sai ya bi na gaba da shi, ya zama mai da'a da biyayya, sai ya guje ma ayyuka na ɓarna. Yan uwa masu albarka, waɗannan ayyuka na ɓarna da muke ta ishara zuwa gare su da suka shara cikin matasa, in kuka lura da kyau, dukkaninsu fa babu wani abu da mai yin su yake yi alhalin yana ma jin daɗin yi, yana yi yana nadama, yana yi yana jin cewa yana cutar kansa, yana yi alhalin ba yi da wani tunani akan me ye mustakabali, illa asarar rayuwa, asarar lafiya, asarar lokaci, asarar mutunci. Wanda duk ya kama shaye-shaye ko ya kama irin wannan jaraba ta kallon ƙwallo, shi ne Arsenal, shi ne Manchester, shi ne World Cup, shi ne champion, aikin asarar kuɗi kawai yake. Ko yi wannan fight aside ɗin da yake, ko ya kama hawan doki cikin anguwa, ba yi da aiki la zaburin doki a cikin anguwa, balantana ƴan ƙwacen waya da ƴan shan wannan abin da ake sha, har sai an dinga watsa mutum ruwa kamar sabon nama, kamar nama a mahauta, da masu bin ƴan siyasa jagaliya su je su ta ihu suna tuwuna da yunwa a raba musu 500, su kuma ƴan siyasa na ƴansu nan suna Abuja cikin jami'o'i na ƴan gayu, ko suna ma ƙasar waje, ko kuma kuna nan an tara ku a bakin titi kuna ta ihu. Saboda mun kasa yin tunani mai kyau, ina ƴaƴansu su da za su ci mukamu? ƴaƴansu ba sa nan, ba mu san kala ƴaƴansu ba. ƴaƴansu suna garuruwa na ƴan gayu, suna Dubai, suna Ingila, ko sun tafi Umara, ko kuma suna Abuja da Lagos suna harkarsu. Duk wanda ya kama waɗannan ɗabi'un, ko ya kama harkar sace-sace da ƙwacen waya da raina na gaba da zaman banza ba sana'a, ko shi da kansa in ya zauna, in dai yana da ragowar common sense, ya san cewa wannan harka da yake ba za ta bulle ba, ko ba yadda za a yi da shi da wanda kullum yake ɗaukar littafin sai ya tafi karatu, da wanda yake fita kullum ya tafi kasuwa, da wanda yake tafiya makaranta, da wanda ya dage wajen hada alƙur'ani, da wanda ya dage wajen taimakon na gaba da shi ko iyayensa, kai da kanka ka san fa bai da za'i da ƙarshe bayan shekara 20 kuma sakamakon ku ya zama daya wannan iya duniya fa kenan za ka yi dan menene zaka lalata rayuwarka ka barnatar da lokaci mafi muhimmanci a rayuwarka wanda kuma baya maimaituwa kamar yadda suke faɗa a cikin waƙe alalaita shababa yaudu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mashib ina ma da za a ce kuruciya ta dawo in ba ta labarin yaya zamanin tsufa yake duk wani lokaci da ya wuce ko wata rana ko ta shekara rayuwarka ta tafi kenan in ka ci moriyarta to ka lissafa ta cikin wato kyawawan ababen da ka mora idan ka yi asararta ka lissafa ta cikin wato asarar da kai na lokacinka wanda kuma za a tambaye ka a kansa haka ɗan uwa masu albarka ɗan uwana matasa mu shiga taitayinmu mu alkinta rayuwarmu ta ƙuruciya mu yi abin da zai za mu amfana abu na farko da zai taimake mu wajen amfana kanmu ɗin nan shine kyakkyawar manufa ya zama rayuwarka kana da manufa akan ina ka fuskanta sannan ya zama kana da wasu mutane da suke matsayin mentor waɗanda kake kallo kake koyi da aikinsu na kirki mafi girman abun koyi a wurinmu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai sahabbansa daga nan sai tabi'ai waɗanda su ake cewa salafus salih daga nan sai kuma sauran mutanen kirki daga cikin wanda suka shuɗe ko wanda muke raye da su ko waɗanda muke kallon su a matsayin alƙibla a rayuwarmu cikin shuwagabanni da malamai da masu da'awa da sauran mutanen kirki ya zama kana da wani wanda kake koyi da kyakkyawan ɗabi'arsa kake bin sahun inda ya bi don kai ma ka kai ga abin da ya kai sannan kula da ibada kula da addini mun ji bayani da aka faɗa game da al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da yake cewa waɗannan gaɓoɓi mun tsare wa Allah su ne a cikin ƙuruciyarmu da me ake tsare wa Allah gaɓoɓi shine da bautar Allah da tsayi da sallah da yin sauran ibadoji na wajibi sallah azumi da na filfili da nan ne kake samun nagarta da nan ne kake samun wato tazkiyar zuciyarka sai ka ga duk waɗannan ayyukan barna ba sa baka sha'awa sannan kuma da riƙo da asbab na kyakkyawar rayuwa sababi na neman arziki sababi na neman abin yi sababi na ilimin addini da na boko sababi na sana'a dukkanin asbabu ga sunan kuma kamar yadda na ambata a farko irin wannan gari namu mai albarka wanda yake da sarawat yake da opportunities to ba za ka rasa abin yi ba sai kai kaki wannan birnin na Kano duk wani birni da kake ji Kano ta kai ta yi gogayya da shi akan opportunities na rayuwa abin da ya shafi ilimi abin da ya shafi sana'a kasuwanci harkoki na ci gaba babu yadda za ka rasa abin da za ka yi a irin wannan gari sai dai in kai lusari ne ko malalaci ko wanda kake wato irin kana jin kunya din nan ka a ganka dan gari kana wani aiki zan shi sa mu da aka haifa a gari galibi sai wani bude daga wata karkara sai zo ya arziki in ko muna nan muna zo muna kallon shi sai dai mu dinga mishi godiya nan fa ya zo nan garin fa kwanan nan ya zo fa daga wuri kada saboda mu muna ganin muna cikin ƴan uwanmu da danginmu kowa ya san mu ba za mu iya wasu ayyuka da muka yi tagin dinsu a matsayin ayyuka ne na makaskanta ba shi ko zai kama irin wannan aikin yana yi har Allah ya ɗaukaka shi to haka ya ƴan uwana matasa mu kula da kanmu mu kula da waɗannan shekaru kar mu yadda ruɗin duniya ya ruɗe mu daga baya mu zo muna nadama a lokacin da lokaci ya riga ya ƙure mana kamar yadda aka ambata tun farko jama'a dama malam shi ne ya lacca kuma na tabbata wannan lacca ta shiga cikin zukatanmu kuma muna fatan ta taimake mu wajen gyara abubuwan da muke akai na kurakurai wanda kuma dama Allah ɗauki saki ya taimake su suna kan tafarki mai kyau ta ƙara musu ƙwarin gwiwa Allah ubangiji ya shiri matasanmu Allah ya gyara mana su da al'umma gabaki ɗaya irin wannan taro da za ka ga matasa to abin alkhairi akwai alamar cewa gabaɗin tana da haske idan dai har matasa za a kira su zo su taro haka don sauraron nasihohi da kalmomi wanda za su amfane su akwai alamar cewa insha Allahu muna da mustaqbali mai kyau waɗanda Allah ya jarke mu da su suka zane suka zama marasa jin magana ya Allah muna roƙonka ka shirya mana su Allah ka dawo mana su kan turba Allah ka sa su zama suwa mutanen kirki su gyaru waɗannan sabai da muke labarin su a cikin su akwai wanda ta kadarancin su ai ya kai ya kawo amma da suka ji wa'azi suka saurari alqur'ani Allah ya sanya zuciyarsu suka zama mutanen kirki suka dawo suka zama ɗan gaba gaba a cikin aikin alkhairi to Allah ka sa wannan matasa na mu kuma su juya haka zuwa mutanen kirki ina wa kowa fatan alkhairi da fatan Allah ya maida kowa gidan shi lafiya yadda muka zo nan lafiya zan saurara anan kan da cika mu da dogon surutu wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasabi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Alhamdulillah Allah ya saka wa furuq da alkhairi Allah ya saka wa furuq da alkhairi Allah ya saka wa furuq da alkhairi da Allah kafin tura jawabi a gaba ta gaba zan dan yi wani tambayi guda daya kamar yadda na fada a muqaddimata waɗannan manya-manyan malamai yau kusan kwana biyar kenan ba sa tare da iyalansu sun bar matayensu da ƴaƴayensu da ɗalibansu sun yi takakkiya zuwa jihar Katsina garin Zangon Daura irin makamancin wannan karatu kuma na tsama da shi suka gabatar hudu goben juma'a daurori ga mata da maza da kuma irin waɗannan laksoci to da Allah abinda nake so ne tambihi da shi galiban mu mukan ga haka musamman a Kano na yi mula'azar wannan sai kaga cewa in an fara lecture daga wani ya ga dan uzurin sa koda ba mai karfi bane ko ya ga ya fara jin bacci ko dai wani abu zai tashi ya fita to daga cikin karamcin da zamu yi wa waɗannan manya-manyan malamai bisa mu ma yadda suka karrama mu shine da Allah mu yi hakuri a karanta jawabi ai sallah sai kowa kuma ya fita ina da tabbacin kaso mafi yawa na waɗanda suke mahalata wannan masallaci ɗan kusa da nan wajen ne ni fa tun daga uwa duniya tun daga rijiyar zaki na taho kuma sau uku sauro yana cizo na amma in Allah ya yarda in za a kai 11 dare ina nan kuma abin mamaki na zaci ana cikin karatun nan zan ji wani yana faɗin irin abin nan da ake faɗa sai gari ya waye amma sai na ji kowa ya yi lukus ya yi tsiti to ga Allah ku yi haƙuri jawabai ne kaɗan suka rage abinda na tsallake daga cikin tawagar waɗannan manya-manyan malamai akwai ɗan uwa Malam Yusuf Lawal Zaria wanda shi ma matashin ɗalibin ilimi ne kuma ɗan media na malam Allah ya saka mai da alkhairi sai kuma direba mai nutsuwa wanda baya gudu Malam Sulaiman shi ma muna tare da shi kuma yana ɗaukar kyamara baya cikin protocol na tsarin lecture kuma ban nemi izinin babban malami ba da prof amma a tare da ni bangare na na hagu amma ƴan dama ne akwai malam Abu Uwaisat Muhammad Shito Amir da malam Ibrahim Ladan zan ba su dama a cikin minti ɗaya ko minti biyu su ce wani abu amma su sani cewa ni matashi ne in suka wuce wannan mintunan zan iya fuskewa minti biyar malam kalma za su faɗa mana ta nasiha kawai guda ɗaya a sako mai muhimmanci kawai za su yi zama daga matasa ina neman afuwar malamai na ban nemi izinin su ba na fara gabatar da yan uwana malam sai a zo kalma da za ta amfani matasa guda ɗaya guda biyu kuma a takaita yadda za ta shiga jikin su insha Allah Allah ya saka da alheri
bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka sun san malam yanzu ya gama gaya mana idan matasa ba su rinka bin dattawa ba za su rinka cikwikwe abubuwa ne shi malam yanzu da yake matashi ne shi da ya nemi shawarar malamai da an yi subhanakallahumma Allah ya sa mu dace a babu shakka wannan maudu'i da malamai suka yi mana wa'azi a kai maudu'i ne mai matukar muhimmanci musamman a irin wannan lokaci suna cikin jawabi a ɗazu ina tuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga sahabi Abu Huraira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa sab'atun yuzilluhum Allahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu dangin mutane guda bakwai Allah zai sanya su a cikin inuwarsa a ranar da babu inuwa sai ta Allah daga cikin waɗanda Allah ya yi alƙawari a bisa harshen fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa suna cikin inuwa a wannan rana manzo Allah ya ce wa shabun nasha'a fi ibadatillah matashi wanda ya taso a cikin ibadar Allah tsakani da Allah ɗan uwa masu albarka idan aka ce a matsayin mutum na matashi ba abin da yake yi sai shaye shaye anya zai shiga cikin irin waɗannan matasa a ce matashi ya taso ba abin da yake yi sai yawon tsara da suka zai tashi cikin irin waɗannan matasa a ce matashi ya taso ba abin da yake yi sai yawon nuna kanshi a social media yana watsawa kanshi kwata saboda trending zai zama cikin waɗannan irin mutane ashe kaga wajibi ne a samu matasa wanda za su taso a cikin harkar ibada yanzu wane ne al'umma kansa za su yi alfahari da shi tsakanin yaro da zai taso ya zama mahaddacin alkur'ani ya je ya wakilci jahansu a uwa duniya a ƙasar Dubai ko Saudiya ya zo a mataki na daya da wanda za a ce yana yawo yana rawan nanaye da wanne ne al'umma za su yi alfahari ashe ya kamata mu matasa mu tsaya mu yi wa kawunanmu karatun tana su kamar yadda malamai suka gaya mana wani lokacin wani matashi na iya ganin shi ya taso ne a hali na rashin gata to kai kai wa kanka gata akwai abin da zaka iya yi wa kanka da kanka yanzu yadda muke zauna a nan idan da misali mun je mun shiga taron wasu ƴan siyasa ne ko masu tsalle-tsalle ko rawan banjo tsakani da Allah za mu samu irin wannan natsuwa da muke ciki a yanzu ku tuna hadisin al-Imamu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wasu al'umma ba za su taru a ɗaya daga cikin masallatai na Allah madaukakin sarki ba suna darasi a tsakanin junansu suna karanta alkur'ani face sai mala'iku sun lulluɓe su rahaman Allah ya cika tsakankanin su kai har ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sai Allah ya ce wa mala'iku wai waɗannan bayina me suke bukata ne mala'iku su ce rahamanka suke so gafaranka suke so sai Allah ya ce ku yi musu albishir din na gafarta musu har aka ce sai mala'ikun su ce ya Allah akwai wani shi fa caji ya zo yi a masallaci ba karatun ya kawo shi ba maza Allah ya ce Allah sai ya gaya humul qaum la yashqa darisu ai waɗannan al'umman duk wanda ya zauna cikin su baya taɓewa ma'ana zama da su kawai alkhairi ne jama'a idan bamu zama irin waɗannan nagartattu ba ina za mu samu waɗannan alkhairan da haka ƴan uwa masu albarka dole sai mun yi amfani da waɗannan dama da muke da shi alhamdulillah na karanta waɗannan manufofi da aka rubuta na wannan ainihin wato jama'a na shababul islam na ga daga ciki shine su samarwa da al'ummansu ko su kawo agaji da taimako wa al'umma wajen karantar da ilimi da kuma nagartan ainihin wato al'umma wallahi wannan mashru'i ne mai kyau wajibi al'umma su mara musu baya kuma jama'a ko kun san idan wato mutum ya tafiya akan dutse akan iya gane sawun mutum akan dutse amma ba wanda yake iya gane sawu akan dutse sai barawo yake iya gane sawun barawo dan uwan shi akan dutse ma'anan wannan shine za a yi amfani da matasa wajen a gyara rayuwar matasa da yawa a cikin al'ummarmu da haka a samu dattawa wanda za su yi wa waɗannan matasa tsari su ba su gudunmuwa ta yadda za su tsinto wasu kamar yadda muka ji yanzu cikin sahabban manzo Allah lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara wa'azi ranan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana addinin musulunci kafin yamma wani matashi ya je ya dawo mutane kusan 10 shine Abubakar ne Siddiq to ashe kaga yamu zamu iya gyara al'ummarmu amma kada mu zuba ido cewa ai waɗannan sun riga sun lalace sun zama ƴan nanaye ai ana aka samu wani matashi ne rawan nanaye yanzu ya koma yana musuluntar da mutane ci gaba ne wannan ko ci baya fa she kage in muka ci gaba da waɗannan al'umman mu za ta gyaru insha Allah muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sanya mana albarka a wannan taro abubuwan da malamai suka karanta da mu Allah ya bamu ikon yin aiki da su abubuwan da kuma muke yi na kurakure Allah ya bamu ikon gyarawa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kafin na kira malam Ibrahim Ladan wani abu ya zo zuciyata bana tunanin gaskiya tunda na zauna a wannan kujera na rike waɗannan wayoyin nake kuma fuskantar ko na ja hadisi ko aya guda ɗaya gaskiya ni ma ba za a banna a baya ba eh gaskiya alkuran ba ta yi ba da malam yana jawabi da yake cewa a kula da matasan nan a lura da su ya faɗa manufar shababul islam ya faɗa maganar da tiyeti gaza sai tuna min da wani asar na Abu Sa'id al-Khudri wanda al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin littafinsa Shu'abul Iman da littafinsa Al-Madkhal ila Sunan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya ambata mana shi, in dai ya ga matashi sai ya ce marhaban bi wasiyyati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, maraba matso kusa lale san barka kai wasiyar Annabi sallallahu alaihi wasallama ne. Yace faqad awsana an-nabiy sallallahu alaihi wasallama an nufahima lakum al-hadith. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana wasiya mu fahimtar da ku hadisi, wa an nuwassi'a lakum fil majalis, in kun zo mu bubbuda muku ku samu guri ku zauna. Yace fa antum khulufuna, ku ne za ku maye gurbin mu, wa antum ahli al-hadith ba'dan, sannan ku kuma ku ne masu bada hadisi bayan mu. Da haka wannan magana ta malam Abu Uwaisa ta hakika ta ratsa zuciyata, gaskiya sai dattijai sun kula da matasa sosai da sosai, suna mentoring din su, suna ganin shige da fitan su da kai kawo din su, kuma abin ba na gajiyawa bane a ce an yi sau ɗaya an yi sau biyu ai finki, a'a kada ai haka, kada ai haka, a kasance ana musu tip da taya a hausar tamu ta zamani, duk inda matashi ya shiga ina ya shiga, ina ya zauna, ina ya tashi, da haka sai al'umma ta yi kyau. Malik Ibrahim Ladan ne a zauna a kan kujera, amma ba kiran sallah zai mana ba, wa'azi zai mana. Malam bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnati ila yawmiddin. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To ba dan biyayya ga malamai wajibi ne ba, da sai in ce ban san me zan ce a gaban malamai na ba, kuma gashi darasin ana son a nusatar da mu matasa ne mu zama to masu da'a ga na gaba da mu. Don haka abinda zan ce, mu matasa muna tsakiya ne tsakanin wasu mutane guda biyu. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa Allahu alladhi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba. Allah ya halice mu daga rauni, sune wanda suke matakin yara kanana, bayan nan sai muka samu kanmu a mataki na ƙarfi, shine wannan mataki da muke na mu matasa. Sannan bayan haka mu sani ma damar ba mu mutu ba, za mu kai wani mataki na rauni da tsufa. Dukkanin wani matashi galibi za ka ga yana da ƙanni a gida, wani ma ya aure, wani ma yana da ƴaƴa, sannan kuma galibi ana da iyaye ma damar ba su koma zuwa ga Allah ba. Don haka a yanzu a wannan mataki da muke ciki, mu nemi ilimi, mu nemi ilimi, mu nemi ilimi, mu nemi kuɗi, mu nemi kuɗi, mu nemi kuɗi, mu yi abubuwa guda uku, mu biya bashi, mu bada bashi, mu ciddar, mu biya bashi, mu kyautata ma iyayenmu, wallahi za mu kuka ran da ba sa nan. Na biyu, mu bada bashi, mu kyautata ma ƴan uwanmu, ƙannenmu, ƴaƴanmu da matanmu, domin su za su raine mu nan gaba. Sannan sauran kuma mu ci mai kyau, mu sha mai kyau, mutane mai kyau, mu shiga mai kyau, sannan mu aure masu kyau. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Da yake matasa ne a wurin da aka fara magana kuɗi da mai kyau da kaza da kaza, sai kabbara tafi yawa. Amma don duk ayoyin da aka karanta, duk hadisan da aka karanta, sai za a fara wannan kabbarar. Shi yasa malam yace wannan marhala ta samartaka a batsoro ce, eh marhala ce wadda take ba a magana. Wata rana sayyidina Umar dan Khattab, kamar yadda yake cikin littafin Al-Musannaf na Ibn Abdurrazzaq As-San'ani, ya kira wani matashi ne mai suna Qabisa ibn Jabir, sai yake ce masa, ya Qabisa inni araka shabban tafiha as-sadri bayyin al-lisan, ni na ga kai matashi ne wanda yake kana da fahimta, kanka yana ja, ana gaya ma kake dauka, kuma ka iya magana, ka iya tsara zance. Amma sai ce iyaka wa gharrati shabab, a hirdinka ina tsoratar da kai dangane da rudu na samartaka. Wata riwaya da ce iyaka wa asawati shabab, a hirdinka iyaka wa tsairati shabab, tara tsi irin na samartaka. To abinda malam yake faɗa, ta inda zaka gane in aka samu matashi mai hankali zai yi kyakkyawar fassara, kun ga malamin addini ne kuma a masallaci yake, yana nufin a nemi kuɗi ta hanya mai kyau, a nemi kuɗi ta hanya da ta dace, a kuma yi aikin alheri da kuɗi. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq innallaha jamilun yuhibbul jamal. Abinda yake nufi a yi tsafta, a ci mai kyau domin a bauta wa Allah, a kwanta a mai kyau domin a tashi a yi qiyamul layli, a yi sallar asubahi, ba sauro ya fatattake ka ba, kana fama da malaria, ina ma za ka samu damar yin qiyamul layli. Zan rufe da wannan. Hafsa binti Sirin, ɗaya daga cikin manya-manyan malamai cikin tabi'ai, mace ce amma ɗalibar Anas ibn Malik, ɗalibar Ummu Atiyya da wasu daga cikin sahabbai. Tun tana shekara 12 ta haddace Alƙur'ani. Tana da ɗan uwanta Muhammadu ɗan Sirina, babban malami cikin tabi'ai, abokin Al-Hasan ibn Abi Al-Hasan Al-Basri, wanda ya rasu shekara ta 110 bayan hijira. Ita ta kasance shekara kusan 30 a duniya. Inda ta yi sallar azhar a masallacinta, to ba ta sake fitowa sai lokacin sallar walaha. A nan za ta yi la'asar, ta yi magariba, ta yi isha'i, sannan ta fara qiyamul layli. In dai ta fito, to za ta yi alwala ne, ko ta ci abinci, ko ta ɗanki shingiɗa ta yi bacci, kamar yadda Muhammad ibn Nasr al-Marwazi al-Imam ya kawo a cikin littafinsa qiyamul layli. To take faɗar wata magana, take cewa ya ma'asharar shabab, ya ku taron matasa, khudhu min anfusikum wa antum shabab, ku riƙe duk ayyukan da za ku yi, ku riƙe kawo nan ku yi ayyuka na gari da duk ma abin da za ku yi, in ma kasuwancin ne, in ma sana'ace, alhalin kuna matasa. Domin aiki baya yiwuwa sai lokacin da mutum yake matashi. Haba mutum yana fama da ido baya gani, ko yana fama da kafa tana ciyo, ko yana fama da kaza, yana fama da kaza, ina shi ina kaza kuma. To da haka duk ilimin da malaman suke cewa ku nema, ko mu nema, a daidai wannan lokacin ne za mu neme shi. Wallahi na tabbatar da a ce malam bai fara neman ilimi tun kuruciya ba, da mai zazzaga mana wannan muhadara ba wadda la tubuki wala tazar. Na tabbata prof, kuna ganin su kamar matashi, wallahi kuru ne ba matashi ba ne. In kuka ji shekarunsa za ku yi mamaki, amma da yake a harkar ilimi ake da ilimi da wayewa da addini, sai gashi kuna ganin sa tamkar sa'anmu, amma ya girme mu nesa ba kusa ba. To menene albarkacin ilimin ne? To duk suna matasa suka nemi ilimin. Shi yasa Abdullahi dan Abbas, kamar yadda yake cikin littafin Al-Mukhtara na Riyaduddin Al-Maqdisi, yake cewa Allah bai aiko wani annabi ba face yana matashi, sannan Allah bai ba wa wani ilimi na ku zo mu gani ba face yana matashi. Yace ba ku ji Allah madaukakin sarki yace ba sami'a fatan yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, yace ba ku ji Allah yace innahum fityatun amanu bi rabbihim ba, yace ba ku ji Allah yace wa id qala Musa li fatahu ba. To in zaka nemi ilimi, yanzu ne lokacin neman ilimi. Da ka zarafe da wannan ina matasa, ai ba mu ji matasan ba, tadi iya tadi ta matasa ce ba, ina matasa, ku nemi ilimi, ku yi sana'a, ku gujewa ayyukan banza, ko in ce mu ni ma ai matashin ne. Magana ta ƙarshe da kuma abu na ƙarshe shine limamin wannan masallacin mai masaukin baki shi zai jawabin rufewa da kuma godiya, da kuma jawabin godiya. Saboda haka muna kiran Sheikh Abubakar, Allah ya saka masa da alheri.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, 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 muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu ƙarshen wannan zama. Bayan nan kuma muna ƙara yi wa malamanmu da suka yi wannan bayanai gwalagwalai masu tsada, wanda idan ba irin wajensu ba, ba lalle a same su ba. Don haka matasa ne da suka taso cikin bautar Allah da ilimi da kuma wayewa, shi yasa suka samu damar da suke ba da irin waɗannan bayanai, saboda tarbiyyar da suka samu. Lalle idan mutum ya rayu da dattijai da na gaba, kuma ya yi biyayya cikin abin da ba saban Allah ba, to lalle rayuwar shi za ta yi albarka. Duk lokacin da na ga ɗalibai, manyan malamai daga Zaria, to za ka ga cewa lalle sun samu tarbiyya ta wayewa ta ilimi na zamani da kuma na addini, wanda ya kamata a ce mun kwaikwayi irin wannan. Duk lokacin da za ka ga ɗalibai, musamman ɗalibai daga cikin ɗaliban marigayi Albani, Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa rahama, za ka ga cewa ɗalibai ne 'yan birni, ɗalibai ne wayayyu kamar yadda shi ma yake wayayye. To da haka duk ɗalibin ilimi ya kamata ya zama na cewar kada mu yi wato ilimi shi kadai, a'a mu haɗa shi da wayewa. addinin musulunci addini ne na kowane zamani, ba zai yi a ce kana malamin addini ko kana ɗalibin ilimi ba, amma a ce wasu abubuwa suna ɓoye ma na rayuwa ba. Ka tsaya ka nemi sana'a domin ka kare mutuncinka, ka san abin da duniya take ciki, duk abin da yake faruwa ka sani, domin kada ka je ka auka abin da zai wato kawo ma tasgaro cikin karatunka ko cikin addininka. Wannan shi ne zai ba mu mafita. Sannan a cikin abubuwan da su malam suka faɗi, akwai nukuta guda biyu wadda malam al-Azhar ga masu alkhairi ya faɗi. Ɗaya kuma na zakulota daga cikin abin da shi profesa ya faɗi. Na farko shi ne azzaka, marhalar shababiya tana ɗaya daga cikin marhala da mutum yake da cikin cikar wato ƙwaƙwalwa da wato hazaƙa ta iya riƙe abu da iya tunani. Don haka ya kamata a ce mu mori wannan marhala. Da yawa yanzu matasa ana wofintar da tunaninmu, ana barinmu ko kuma ce muna wofintar da tunaninmu, ba ma tsaya mu yi amfani da kaifin basira da wato ƙwaƙwale da Allah subhanahu wata'ala ya bamu. Na ɗaya daga cikin misali a nan, Manzo sallallahu alaihi wasallam da ya yi hijira ya zo Madina, ya tanda Yahudawa suna da yare nasu ba Larabci ba. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce bai yadda da su ba. Wani matashi ne zai iya koyon yarensu? Matashin da ya koyi yarensu bai fi shekara 15 ba. Kusan koya aka yi a cikin ƙasa da wata ɗaya ya iya yaren, ya iya rubutu, ya iya komai na cikin yaren. To kun ga kenan matashi, ƙwaƙwalwar da Allah ya baka da hazaƙa da basira, za ka iya duk abin da za ka iya. Masu bincike suka ce mutum zai iya koyon yare sama da 40. To don haka ya kamata ba wai ina nufin a ji a koyi yare ba, a wannan matakin da muke ciki kada mu lalatar da shi. Mu yi ƙoƙari duk abin da za mu yi mu dage sosai. In karatun boko za mu yi, kada mu ce kawai kwali za mu nema, a mu tsaya mu yi shi yadda ya kamata. Haka zalika idan karatun addini za mu yi, in kasuwanci za mu yi, duk abin da za mu yi mu mai da hankali mu san abin da Allah subhanahu wataala ya halatta a ciki mu yi shi, abin da ya haramta mu nisance shi. Sai abu na ƙarshe wanda malam ya faɗi shi ne ahdaf, hadafi. Da yawa daga cikin matasa yanzu an zare mana hadafi a cikin rayuwa, an bar mana abu ɗaya shi ne duniya. Da yawa ba mu da hadafi sai tara duniya, sai kuɗi. Duk matashin da ka tambaya ka yi tattauna da shi menene burinsa, menene hadafinsa, ya tara dukiya, ya yi kuɗi, ya yi yaki halal yaki haram. To wannan ba shi ne ba. Duk matashi ya kamata a ce yana da hadafi na taimakon al'umma, na abin da zai amfanar da kansa, ya amfanar da addininsa, wanda al'umma za ta yi alfahari da shi. Misali a cikin wannan, lokacin da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci, akwai wani daga cikin matasa, yana ɗaya daga cikin wato masu jin daɗi, masu morewa, masu wato fantamawa a Makka. Amma da ya yi musulunta, ya watsar da duk wannan abubuwan, aka yi masa wato kamar aka yi masa barazana cewar idan ka bi Manzo sallallahu alaihi wasallam za a janye ma tallafi, duk wannan abubuwan da kake yi za a daina. Amma haka Mus'ab bin Umayr ya hakura da jin daɗin nan, ya bi Manzo sallallahu alaihi wasallam saboda yana da hadafi. A ƙarshe har yanzu ana buga misali da shi, saboda shi ne wato ambasada da farko a duniya da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya tura garin Madina, ya karantar da su Alƙur'ani, sannan kuma ya yi shahada. Allah subhanahu wataala ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullahi alaihi. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna Mus'ab bin Umayr lokacin da ya yi shahada. To kun ga kenan matasa, ya kamata ya zama na cewa hadafinmu ba shi ne duniya ba. Hadafinmu mai za mu yi mu taimaki kanmu, mai za mu yi mu taimaki al'ummanmu, mai za mu yi mu taimaki addininmu. Wannan shi ya kamata a yi. Neman kuɗi ba laifi ne ba, ka yi shi amma ya zama na cewa da hadafi, da hadafin da za ka taimaki al'umma. Zan rufe da wato godiya ga wasu matasa zakakurai wanda ya kamata mu riƙa buga misali da ire-irensu, saboda a gefen hannu an samu wasu waɗanda suka yi, aka san abin da suke yi. Wannan masallaci da muke gani da ba haka yake ba. Masallaci ne khamsa salawat, cikin ikon Allah da ni'imarsa da wato tawfiƙinsa aka ƙara masa girma, aka ɗora masa bene. Na ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa mai tsoka
akwai matasa wanda mahaifinsu ya rasu ba wasiya yayi ba ba wakafi ya bari ba amma suka dauka daga cikin dukiyar gadon da mahaifinsu ya bari suka dauki wani kaso suka bada aka samu ɗaya daga cikin ɗan kwamitin masallaci da tijai na arziki ya nuna musu inda ya kamata su kashe kuɗin suka kawo shi nan ya kai mafi yawa daga cikin aikin da aka yi a cikin masallacin nan wanda kun ga a gefe guda wasu mahaifinsu zai fa mutu ya bar bashi gashi a rubuce da komai da komai amma za su bigi teburi su ce ba za su biya ba su ɗauki lauya to kun ga su wani ba bashi ne ba su da karancin suka ɗauka su wasu kuma wakafi za a bari mahaifi ya bar wakafi amma su yi ta fama cewar sai sun tumɓuke wakafin nan sun dawo da shi ƙarƙashinsu wannan muna godiya ga Allah da ya bamu ire-iren wannan matasa a wannan wuri sannan kuma muna wato wasiya ga matasa su yi koyi da irin waɗannan matasa su ne matasa da ya kamata mu rika alfahari da su kuma iyayensu ko da bayan sun rasu za su ji daɗi za su wato ji za su ni'iman nan wannan abin da suka yi zai je musu haƙabarinsu don haka ya kuma matasa mu yi ƙoƙari mu yi abin da iyayenmu za su ji daɗi ko da bayan sun rasu muna godiya ga manyan malamanmu sannan kuma 'yan kwamitin masallacin nan ma da sunansu ga baki ɗaya muna yi wa malamanmu ban gajiya muna kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi ya biya su da mafificin alkhairi ya sa aljanna ci makomarsu ya maida su gidajen su lafiya ya sanya kuma wannan wata wato dan bace aka sa alaka ce za ta kullu da wannan markaz din da kuma su malan wanda in Allah da ba da jima ba za mu nema mu ma su zo su yi mana koda kwana hudu ne inda suke a Zango mu ma su zo Kano su gabatar da daurori da muhadarori bi idnillah Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi Allah subhanahu wataala ya maida kowa gida lafiya Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu da abin da muka ji ya sanya mu cikin waɗanda suke jin wato zance sannan kuma su bi abin da yake mafi kyau assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa